Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6025 da kuma 16. Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Far'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa. Ko kuma a saurare mu ko yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashin hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum marhaban lalle ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin. Bayan labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa. Amma da farko ga cikakkun labaran duniyar.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Koriya ta Arewa ta kaddamar da wani gwajin makami mai linzami yau Lahadi a wata hanya ta ba sabon ba da ya nuna mai yiwuwa wani makamin roka ne mai cin dogon zango da zai iya tafiya kilomita 4,500. Gwajin bisa ga sanarwar Fado White House ya kamata ya zaburar da dukkan kasashe su ƙara kakabawa Koriya ta Arewa takunkumi masu tsauri. Tun farko Japan da Koriya ta Kudu sun yi Allah wadai da wannan gwaji da Koriya ta Arewa ta yi da suka bayyana a matsayin mai matukar barazana ga yankin, wanda kuma ya keta kudirin Majalisar Dinkin Duniya da ya shafi ayyukan makaman nukiliya na Koriya ta Arewa. Prime Minister kasar Japan Shinzo Abe ya umarci gwamnatinsa da ta zauna da shirin daukar kowane irin mataki bisa ga cewar ofishinsa. Kutsen da aka yi wa gwamman kwamfutoci a kasashe da dama da wata manhaja da ke kulle kwamfuta sai an biya kuɗin fansa ya bazu a kwana na biyu jiya Asabar ba tare da samun nasara a yunkurin gano waɗanda ke da alhakin wannan kutse ba. Ƙwararru a fannin harkokin tsaron kwamfuta sun ba masu amfani da kwamfuta da suka sabunta hanyar aikin na'urar tabbacin cewa yana yiwuwa kutsen ba zai shafe su ba. Sun kuma shawarci waɗanda aka rufe kwamfutocinsu da wannan manhaja da kada su biya kimanin dala 300 da ake buƙata kafin buɗe kwamfutocin. Akan buƙaci mai kwamfuta dai ya biya kuɗin ne ta wata makauniyar hanyar intanet da ta ƙunshi lambobi da haruffa da ba za a iya gano tushensu ba. Sai dai masu kutsen da taken kana so kai kuka ko kuma wanna cry suna shaida waɗanda suka yi wa kutsen cewa tilas ne su biya kuɗin idan ba haka ba a rufe abinda wato za a ruba abinda ake buƙata su biya nan da ranar Litinin. Maharan kuma suna yin barazana cewa za su goge dukkan abinda ke cikin kwamfutocin idan ba a biya kuɗin fansa ba cikin kwanaki 7. Avas, wani kamfanin manhaja tsaron kwamfuta da ya ce waɗanda ke amfani da manhajansa sun kai miliyan 400 a ƙasashen duniya. Ya ce an ci gaba da kai irin wannan hari jiya Asabar, inda aka yi wa kwamfutoci 57,000 kutse. Bayanai na nuni da cewa ƙasashen da kutsen ya fi shafa sun haɗa da Rasha, Ukraine da kuma Taiwan. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kisan jami'an kiyaye zaman lafiya a Majalisar Dinkin Duniya da aka yi a Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya wannan watan manuniya ce ta rashin tsaro da ake fama da shi a kudu maso gabashin ƙasar. Wannan kuma ya sa ya zama da wahala mazauna yankin da ke ƙungurmin daji su samu maganin yaƙi da cutar HIV da suke matuƙar buƙata. Adadin waɗanda ke ɗauke da ƙwayar cutar HIV a kudu maso gabashin Jamhuriyar Afirka ta Tsakiyar dai ya kai kashi 13 cikin 100, abinda ya ruba har sau 3 adadin masu ɗauke da wannan cutar a ƙasar. Ƙaurar al'umma tsakanin kan iyakokin Sudan ta kudu da demokaradiyyar Jamhuriyar Congo na daga cikin dalilan da suka haifar da yaɗuwar cutar a ƙasashen 3. Wani rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya da muryar Amurka ta samu ya nuna adadin waɗanda suke ɗauke da cutar ya ƙaru bayan girke da karin tsaron Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya a shekara ta 1999 da karin ƙasar Uganda da na Amurka sun je ƙasar ne domin farautar Joseph Kony da sojojinsa na Lord's Resistance Army da ya kawo ƙarshe a watan Afrilu da karin Amurka kuma suka kama hanyar komawa gida. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa jiya Asabar cewa mai yiwuwa ne a zaɓi sabon daraktan hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka FBI. Shugaba Trump ya shaida wa manema labarai a jirgin shugaban kasa na Air Force One kafin tashinsa zuwa Lynchburg, jihar Virginia, inda ya gabatar da jawabi a jami'ar Liberty cewa muna iya tsaye da shawara a cikin sauri. Shugaban kasar ya bayyana haka ne kwanaki hudu bayan korar James Comey da ake cece kuce a kai, wani abu da har yanzu ake tsokaci a kai a nan Washington. Da aka tambaye shi ko zai sanar da wanda ya zaba kafin ranar Juma'a da zai tashi zuwa gabas ta tsakiya da kuma kasashen Turai a ziyarar sa kasar waje ta farko tunda ya zama shugaban kasa, sai Trump ya amsa da cewa yana yiwuwa. Kusan mutane goma ake duba yiwuwa ba su bunƙamin da suka hada da alƙalai, jami'an tsaro da kuma 'yan majalisa.
Labaran duniyar aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama, ga Sahabu Imam Aliyu zai gabatar da shirin Nagari na Kowa.
Nagari na Kowa. Jama'a masu sauraro mu, assalamu alaikum, da fatan kuna hantsi lafiya. A tsakiyar watan jiya muka gabatar da rahoto kan yawan almajirai su fiye da miliyan uku a jihar Kano, har muka gaya muku cewa masu sharhi sun ce wannan wata runduna ce ta Boko Haram nan gaba idan ba an yi gaggawar ɗaukar mataki na ganin an karkata hankulan almajiran, ganin ko a Kano ba karatun suke yi ba, gararan ba ce a kan tituna. Gwamnan jihar Dr. Abdullahi Umar Ganduje ne ya bayyana alƙaluman a Kaduna lokacin gangamin baje koli kan batun zuba jari da aka yi a Kaduna. Bamu sani ba ko gwamna Nasiru El-Rufai na jihar Kaduna ya yi magana kan matsalar almajiranci a jihar ta Kaduna, domin ko a can ɗin ma da akwai wannan matsala, kamar yadda wakilin sashen Hausa Iliya Kure ya gani kuma ya zanta da wasu daga cikin almajiran. Da farko za ku ji ta bakin yaran, sannan wani masanin harkokin ilmi Nuruddin Dauda ya yi sharhi kan wannan batu.
Ya sunanka? Sunanka?
Abubakar.
Abubakar bai?
Abubakar.
Daga ina ka fito?
Kwantagola.
Me ka kwa Kaduna?
Karatu.
Wani irin karatu? Wani irin karatu?
Lalu.
To ya baka makaranta yanzu?
Bala muke.
Me yasa kake bara?
Ina so mu samu kudin da mu sai sabulu mu wanke.
Tare da sanin malamin ku kuke haka? Malamin ku ya san ka fito? Shi ya baka lokaci ka fito? Kana zuwa boko?
A'a.
Me yasa?
Baba mu tun daga gida ba ce mu je boko ba.
Amma kana son karatun boko?
A'a.
Me yasa?
Ina so ne na samu na halu.
Me yasa baka son na boko?
Ba kuma.
Haka kawai? To yanzu kana bara a wurin wayanda suka je boko, inda su ma ba su je boko ba ta yaya kenan. To daga nan yanzu ina za ka je?
Makaranta.
Ya sunanka?
Wani. Wani.
Ina ka fito?
Makaranta.
Daga wani gari ka zo Kaduna?
Yangon. Yangon.
A ina ke?
Yangon.
A wani jiha? Me ya kawo ka Kaduna?
Makaranta.
Wani irin makaranta?
Karatu.
Me sunan makarantar naku? Me sunan makarantar allonku?
Kanu Zaki.
Me sunan malaminku?
Malami. Wasu malami.
Ka ji ba?
In charge.
To me yasa ka fito bara yanzu? Me yasa ka fito bara?
Tuwon ɗankare. Baya muka.
Me yasa baka zuwa boko?
Ban je ba, ban zuwa. Ban zuwa.
Me yasa?
Ba za mu boko.
Shawaran da nake ga ya kamata iyaye su rike da kyau shine ilimi, lalle ya kamata a ba mu ilimi muhimmanci, ilimi na addini da na sana'a. Kaman yawanci iyaye da zaka suna ainihin tura ƴaƴansu makarantun tsangaya ko islamiya ko almajiranci babu ilimi na sana'a, lalle wannan abun akwai kuskure ne. Malamai masana suna nuna cewa ai ilimi kaman tsuntsu ne, ma'ana ilimin zamani da na addini kaman tsuntsu ne, wanda yake idan tsuntsu yana da fifike daya mu zai iya tashi ba. Hasali ma idan aka duba tarihin ilimi a cancan baya, kamar ilimin kimiyya da fasaha, za mu ganin cewa manya-manyan malamai na musulunci su suka fara wa'annan ilimomin. Muna da malamai kamar irin su Ibn Khaldun da sauransu. Akwai malamai masana wanda suke malamai ne na addinin musulunci, kamar yadda muka faɗa su Ibn Khaldun da su Al-Ghazali da sauransu, wanda yake malamai ne na ilimin kimiyya, hatta ilimin science, engineering, geography. In ka duba a tarihi za ga duka wa'annan malaman musulunci ne suka fara. To yana da muhimmanci iyaye su ba da ƙarfi akan ilimi na addini da kuma na zamani, saboda zai taimaki rayuwar yaro, zai zama yana haska mushi, yana ainihin taimakon shi. Kamar yadda muka yi magana, tsuntsu ne idan ya zama fifiken shi ɗaya ne, to zai zama ba zai iya tashi ba, zai zama ga sauran tsuntsaye yan uwan shi a sama suna yawo, shi sai dai rika tafiya a ƙasa. To lalle yana da muhimmanci akan ainihin ilimin yara. Sannan kuma iyaye su san cewa babban gata da za su iya ma 'ya'yansu shine su ba su wannan ilimin, ba wai tarin dukiya ba. Za ka iya tara ma yaro dukiya, ka mutu ka bashi, idan bai da ilimi na sarrafa ta sai ka ga cikin ƙanƙanin lokaci ya kashe. Amma in ka bashi ilimi, so ilimin nan sai ya sa ya san darajar dukiyan ko kuma yanda ake nema, to sai ka ga ya taimake shi a rayuwarsa. So lalle yana da muhimmanci akan haka.
Sai dai da akwai alamun cewa lamarin ba haka yake ba ko ina a fadin arewacin Najeriya, musamman dai a jihar Taraba, inda rahotanni daga yankin suke nuna cewa yankin karamar hukumar Gasol shine yafi kowane yanki a jihar makarantun Tsangaya. Kamar yadda za ku yi cikin wannan tattaunawar da Lawal Sani Kone yayi da tsohon shugaban karamar hukumar Gasol Tukura Bashir.
Makarantar Tsangaya wadda ake kiranta da Almajiri School, gaskiya mu a yankin mu na wannan karamar hukuma ta Gasol tana da muhimmanci sosai. Akwai lokacin da ita primary board, hukumar da take kula da makarantun primary, yawa UBA, ta je ta dauki yawan makarantun Tsangaya da ake da su a Gasol local government. A lokacin nan muna da 360 da wani abu. To alhamdulillah, a cikin wannan ya kai ga cikin yadan Ubangiji aka yi mana wannan makaranta a cikin garin mutum biyu. To gaskiya karamar hukumar Gasol, kuma lokacin ina shugabancin karamar hukumar, to lokacin da labari ya zo mini, gaskiya na yi iya tsayuwan daka na ga Allah ya tabbatar da ita.
Yanzu kamar in ka duba dai a matsayinka na wadda yake da sani a fannin Muhammadiya da kuma Boko, ya kaga tafiyar takun makarantar, wato tsarin ta gabaki ɗaya, musamman yadda take a can mutum?
Wallahi alhamdulillahi, kwai lokacin da shi director din anan Alhaji Mahmudu Kabri ya je ya kira mu meeting lokacin yaran sun cika shekara uku, wallahi daga gwaji da ya musu akan allo, gaskiya mun sha abu mamaki, domin waɗannan yara ne wanda aka ɗauko su daga makarantar allo kai tsaye zuwa wannan makarantar su yi boko, su yi arabi. To gaskiya bokon su ya nuna ya kai ga gaskiya kusan ba makarantun primary waɗanda ba za su kwatanta ma da ɗan primary school da ya shekara shida a primary school din gwamnati ba. So gaskiya ni na yaba, na ji daɗin yadda abun yake tafiya sosai sosai.
A shawari na farko dai, mu dai al'umman Gasol local government yanzu mun karbi makarantar nan 100%, domin su malaman Tsangaya da ake ga kaman za su bada wahala, yanzu sun fi kowa fahimtar lamarin nan, musamman ganin yadda yaran nan in ka je cikin makarantar za ka tadda su suna karatun nan ta Arabi yadda ake so, suna kuma bokon yadda ake so, sannan suna da abinci so uku a rana a wannan makaranta. So kusan yanzu iyaye wallahi kullum sukan neme mu ko a waya ko su zuwar gidanmu, don Allah duk lokacin da za a dauki dalibai a makarantar nan muna bukata. To kaga wannan gaskiya alhamdulillahi, muna kiran gwamnati da gaskiya a ƙara fadada makarantar, a ƙara fadada ta yanda za a ƙara ɗiban ɗalibai ɗin, tunda muna da makaranta na Tsangaya a cikin Gasol local government registered ne wannan 360 da wani abu. To kaga kenan yawan ɗaliban da ake ɗauka ɗin ba zai iya meeting ya zo ya dace da daidai yawan makarantun allo da muke da su ba a wannan wuri. Na biyu kuma, mun fahimci tsarin makarantar shekara uku ne primary, sannan zuwa shekara uku kuma ka tafi kai secondary. To mun yadda tsarin karantarwan yaran suna ɗaukansa, domin saboda tunda sun hada da Arabi da Boko, to kwakwallon su kan dauka nan take. Amma damuwanmu muna so da a ce duk shekara za a dauki sabbin dalibai. Kaga kusan kenan a duk shekara za a ɗebi yara da yawa, duk shekara uku za a yaye yara da yawa, duk shekara kuma shida za ka samu yara da yawa sun gama secondary za su tafi jami'a. To amma mukan ga kaman tsarin da ko gwamnatin ta yi ne ko ya ne ba mu gane ba. Don haka muna kira da gwamnati gaskiya wannan babban matsala ne mu a wurinmu da muna son a faɗaɗa abin yadda duk shekara za a ɗauki sabbin yara a wannan makaranta. To ni wannan shine kira da nake da shi kenan. Amma alhamdulillahi ne duk tsari da na gani a makarantan tsarin ya mini domin suna da babban hall da suke karatun allo wurin kwanciya mai kyau azuzuwa masu kyau ranar ma na ziyarci makarantar na samu suna exams question paper ne a gaban su yaro kan karanta ya fahimci me ya bada amsa good handwriting rubutun su mai kyau na boko. To gaskiya alhamdulillahi wannan makaranta tsarin ta na da kyau.
Yayin da karamar hukumar Gasol ta hoɓasa kan kafa makarantar tsangaya a yankin shirin da yake ɗaukar almajirai su ci gaba da karatun addini da na zamani, wani ɓangare da ke neman agajin gaggawa shine ilmin ɗiya mata a yankin. Wannan batu ne a duk faɗin arewacin Najeriya ake ƙara azama wajen wayar da kan iyaye da masu ruwa da tsaki su rungumi wannan aƙidar sanin cewa idan aka ilmantar da mace an ilmantar da gari, idan aka ilmantar da namiji kuwa an ilmantar da mutum ɗaya. Amma duk da cewa karamar hukumar Gasol a jihar Taraban tana fuskantar ƙarancin ‘ya’ya mata da ke karatun zamani, shugabar makarantar sakandaren ‘yan mata ta gwamnati da ke Alero a jihar Kebbi Hajiya Halima Magaji ta ce faɗakarwa da ake kan muhimmancin ilimin ɗiya mata, kulliya ta fara biyan kuɗin sabulu. Shugabar ta bayyana haka ne a tattaunawa da ta yi da Maryam Atu Muhammad.
Gaskiya akwai ci gaba ƙwarai game da sha'anin ilimin ɗiya mata yanzu, saboda ko enrollment na makarantun nan mata da ana cikin jihar Kebbi kin ka duba akwai ci gaba. Sannan kuma yanzu ana samu waɗanda bayan sun ƙare secondary school suna zuwa high institutions. Akwai masu karatun medicine, muna samun lawyoyi, muna samun ‘yan jarida, akwai kuma malamai da likitoci da nurses duka area ta ɓangaren mata. Akwai ci gaba ƙwarai.
Gaskiya an ba su baya ko ya abin yake?
To gaskiya an dan ba su baya. Saboda yawancin su za ki ga cewa wasu ba su samu yin primary school ta ƙware ba, saboda malaman da nasu na can cikin ƙauyuka ba su yi musu abubuwan da ya kamata su yi musu. In sun kawo mana nan mu kuma za mu yi namu dabaru kamar muna yi musu remedial classes don mu ga sun yi catching up da saura. Kuma gaskiya suna da interest yanzu, saboda yadda da aka withdrawing ɗin ɗaya mata cikin makarantu ana bashi su da aure har finally amma na taɓa gani bayan mata registration na NEPO da WAEC aka withdrawing ɗinta an kai mata aure. To gaskiya yanzu an bar samun irin waɗannan cases. Ko da ƙauye sun ka fito suna zama su yi karatun har su ƙare at least ko da secondary school level ne. Akwai mata kuma gaskiya suna da yawa, don kamar nan makarantar ma in kin ka duba za ka ga cewa malamai mata sun so su rinjaye mazan. Don ko kofas an haka muna ko permanent staff ne ko NTP za ka ga malamai mata ciki. Don na san akwai makarantun nan da makarantun nan mata ne amma kuma mazan da a cikin su sun yawa.
To da suke kina shugaban wannan makarantar ta mata, yanzu kina jin daɗin gudanar da al'amuranki da wannan mata ‘yan uwanki malamai?
Wani babu matsala, gaskiya suna participating, saboda wasu abubuwa da sun kashe yaran mata gaskiya sai mata. Kamar yanzu gehen health ɗin nan dole mace ce za mu sawa, house mistresses mata ne. Akwai dai abubuwa da dama da baka isa kamar guidance and counseling kuma shi ma dole mace ta za ka sawa, kuma duk muna da su masu kula da waɗannan abubuwa.
To yanzu idan aka zo fannin gwamnati kuma yaya kike ganin goyon bayan gwamnati ga fannin ilimi ga mata?
To gaskiya gwamnati especially wannan tana da interest ga bokon ɗaya mata, suna kulawa ƙwarai duk abin da ya shafi, ko da yake wannan renovation exercise ɗin da ake yi ya shafi makarantun nan maza ya shafi na mata. Amma sai daga kamar ni an yi kulawa an yi ba matan gehen mata attention. To dama ke san su aka bari baya, yanzu kuma ana son su cashin up da maza ‘yan uwansu, shi yasa aka ba su wannan special care. To yayi mata kiran da zan yi musu, ya kamata a ce by now kowa ya san muhimmancin ilimi, don haka su ba yaransu encouragement da duk support ɗin da ya kamata su samu daga gare su don su ci gaba da karatunsu. Don gaskiya yawanci ko cases ɗin da muka samu na withdrawal ai daga iyayen ne mata, amma kamar da na ga muke zuwa na abin yayi reduce, suna yadda yaransu su ci gaba da karatu.
To wani irin kira zaki wa su ɗaliban?
So ɗaliban ya kamata su san cewa yadda iyayensu suka nuna interest, gwamnati ma ta nuna interest na kulawa da su. Yanzu kamar for example kin san kamar last term an samu problem na rashin lafiya makarantar ga. Gaskiya gwamnati ba aikowa ya shi ya ta shigowa da kanshi. Ko bayan na shigo nan ma akwai ranar da ya shigo ya ga wai haufa, don hankalin shi bai kwanta ba sai da ya zo ya isko su normal sannan hankalin shi ya kwanta. So kin ga akwai kulawa a ce gwamnati yazo da kanshi ga abin da dalibai suka ciki, sarkin gari yazo, commissioner yazo, kowa ya shigo ne ga abin da yaran nan suka ciki. So kin ga wannan ya ƙara musu ƙari, don kullum ina nuna musu cewa ba a fata ta sha'an ga yaran da ka tallaba, ba a tai kasuwa ba, nan makaranta an ka zo wurin ku don kuna ƴan makaranta. So kin ga wannan yana ƙara musu ƙarfin goya, kuma duk gaskiya wa'in ga mutanen kowa ne su sai da shigo ne ga abin da ke faruwa ga yaran nan.
Irin wa'annan ƴan mata da suke tallace-tallace ba su zuwa makaranta.
To gaskiya muna ba wa'ansu shawara cewa su tura yaran su makaranta. Makaranta is the best place din da ya kamata a ga yaro, especially yarinya mace.
Kazalika na sadu da shugabar makarantar secondary ta ƴan mata da ke garin Maga, Mrs. Selin Liatu Audu, inda ta bi sauwun takwararta ta garin Aliro game da yunkurin da ake yi na ganin ilimin ƴaƴa mata ya ci gaba. Don jin ƙarin bayani ga malama Helen Liatu Audu.
Akwai ci gaba, tunda nazo akwai ci gaba, don ni ba abin da nake so rayuwata in samu waɗanda suka gaje ni yanda aka yi mini, haka ni ma nake so, don goal ina kenan, in samu yanda principals ina suka yi mini, ni ma in yi ma yara mata su samu, don su ne gaba nan gaba su za su gaje mu. So kin ga dole ne mu shimfiɗa abin ga mai kyau ma yaran. Akwai ci gaba kan ga makar abin ga ilimin mata magade da nazo. Gaskiya tunda nazo mun fara exams da muka fara yi musu jaraba, muna ba su report sheets su kai gida iyayensu su gani, su ma su gani. Na fara shi tun bunza, because na gan boko in ba ka examining yaro ba, yaro you know ba za ka sani in yana kokari ba, yana improving ko bai improving. So dole ne ka nuna mishi cewa ga abin da ka yi fa ya gani, iyaye ma su gani, don iyaye na ta recommending dinmu cewa ha sun ji dadi yaran su da kokari. Mun ga abin ma ya ƙara samu, mun fara malaman masu karan kansu suna kirkiro abubuwa da yawa to make exams din ya zama irin kamar na dada dinan da kuka sani. Gaskiya akwai shi yanzu, ana training din yaran. Yes, gaskiya suna ba mu, suna ba mu haɗin kai, ana turo yara da wuri, ana ba mu haɗin kai, don akwai interest. So akwai cooperation daga yaran, akwai interest, suna da interest. Inga muna da yara mix, especially from Niger State akwai yara, Sokoto State akwai yara, Zamfara State akwai yara, duk masu son yin karatu gaskiya suna nan nan. So akwai cooperation daga yaran, gaskiya. To wa'anda dai suke nan, gaskiya na gode musu, na appreciating din su, don sun gan ni ba mai wasa bane, kuma ni ba principal din da ke abun gaba, ina taking abubuwa serious. So su ma yanzu gaskiya sun hada kai da ni, don wasu ideas ma suna kawo mini. Kwanakin baya ma haka suka zo suka ce ana so, suna so su hitar da yara excursion, which muka suka tahi, yara sun ji dadi, malamai sun ji dadi, iyayen yara sun ji dadi. To kin gani, to ina babu, ba malamai kuma, gaskiya ba malamai, muna bukatan malamai. Babu malamai, yara suna da yawa, classes na da yawa, malamai na makin, in suka fara makin a class sun yi kwana nawa ana makin. Kin gani, ba malamai, ba mu da malamai, muna neman su aiko mana da malamai, don makarantar ga babban makaranta ne, akwai students da yawa. Mun tura musu, kullum muna tura musu. Sannan a turo mana science equipment, muna neman science equipment a turo mana, don lab dinmu ya kone, ya kone. Gaskiya inda muke samun wahala kenan, tunda makarantar ga ana sciences, majority of the classes ma science suke yi. Muna bukatan science equipment, mun kai request dinmu. Mun kai, ku kai mu.
Maryam Ato Muhammad, Murya Amurka daga Birnin Kebbi, Nigeria.
Saboda nauyi da ke tattare da uwaye mata, akwai bukatar a kimtsa su ta kowane fannin rayuwa, kuma kamar yadda ake ta ƙara kira ga masu hali da ɗaiɗaikun jama'a su tallafa harkar ilimi, wata ƙungiyar farar hula ta amsa wannan kira, kamar yadda Hajiya Umma Ilyasu Muhammad ta yi wa wakilin sashen Hausa Iliya Kure ƙarin bayani kan wani taro da aka gudanar.
Wannan taro da aka yi na UNFPA, wato taro ne na da aka yi launching wani program, Adolescent Girls Initiative, wato wani kamar intervention ne aka yi foya na yara mata.
Shiri ta musamman?
Shiri na musamman. Mu a matsayin mu na Girl Child Concerns muna daga cikin ɗaya daga cikin kungiyoyin da za su tafiyar da ayyukan wannan intervention ɗin a Kaduna State. Shirin ya fara shekara biyu da suka wuce da wani kungiya da ake kira PRHI, Population and Reproductive Health Initiative da ke Zaria. Akwai wani abin da ake kira Safe Spaces, wato keɓantaccen dandali na yara mata, musamman yara mata, wanda an yi aiki da shi, an ga kuma cewa yana kawo ci gaba musamman wurin yara mata su je su daga primary su je secondary school. Yana kuma sa yara mata su fahimci wasu abubuwa na rayuwa wanda koda a makaranta ba su samu sun fahimta ba, kamar yanayin yadda za su tafiyar da rayuwarsu. To su wannan kungiya na PRHI suna yin wannan safe spaces din, sai suka yi wannan pilot din tare da support na UNFPA, suka yi shi a Zaria, suka yi ina ga yara kusan 400. To da aka ga ci gaban wannan aiki da suka yi, shine sai aka ce to a yi scaling din shi up, a yi shi a nan Kaduna. To ɗaya daga cikin fannin wanda AGI din nan kenan na Adolescent Girls Initiative, mu wannan yankin muke na fannin ilimi, sai kungiyar mu ya zama tana daga cikin ɗaya daga cikin wanda za su aiwatar da aikin a nan Kaduna. Za mu yi da gamincin a wannan shekara yara mata guda 750 wanda suke aji na ƙarshe a primary, wato primary 6 kenan, wanda za su je aji ɗaya na kwaleji. Cikin abubuwan da za a koyar da su akwai literacy, numeracy, wato koyon karatu da rubutu. Saboda wani lokaci za ka ga yaro ya gama makaranta amma bai iya rubuta sunan shi ba, musamman ‘ya’ya mata. Kuma an yi ɗan keɓantaccen kamar research haka, kowa ke cewa bincike, an gano cewa wannan lokaci aji shida na primary ko kuma aji uku na ƙaramin secondary yana daga cikin lokutan da yara mata sukan yanke kai akan yanke karatunsu, ko dai a yi musu aure ko kuma saboda a yi wani abu da yakan dai datsa karatun a wannan lokaci, because saboda lokaci ne da karatu kan tsaya, an gama wani fannin za a shiga wani. To shi yasa aka ce za a yi da yara ɗan aji shida mata a makarantu, zaɓaɓɓun makarantu, za a zauna za a yi keɓantaccen dandali tare da su, inda za a koya musu abubuwa akan life skills, growing up, transforming to womanhood, yadda mace za ta yarinya ta san yanayi yadda rayuwa yake, ɗan hygiene, yadda za ta kula da kanta, yadda za ta kuma iya rubutu da karatu, da yadda za ta koyi haƙuri, zaman rayuwa, yadda a matsayinta na 'ya mace za ta koyi kamala, yadda za ta tafiyar da rayuwanta ya zama ingantacce, kuma musamman muhimmancin daga aji shidan nan ta je college, ta je secondary, gaba da primary kenan.
Shin wannan shirin me yasa aka kawo shi tun daga farko?
To yara mata dai suna daga cikin a ƙasar nan, musamman wannan yanki namu na arewacin Najeriya, za ka ga yaranmu mata ba sa zuwa makaranta, ko sun je makarantan ba sa gama makarantan, sai a fara kuma ba za a kai wani, za ka iya samun yara 100 wataƙila a primary 1, amma sai ka ga in ka ce aji shida bai fi ka samu yara 10 ko 20 ba mata, duk in the process a hanya sun babbar makarantan sun abin nan. Shi yasa aka ga cewa ya dace a samu abin nan da su, a samu interaction da su tun suna primary, saboda su san muhimmancin karatun na yamace, dan karatun yamace yana da muhimmanci sosai.
Masu haro da wannan rahoton, Allah ya kawo mu ƙarshen shirin na gari na kowa a makon nan, sai kuma makon gobe da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamun na madani dukkan wakilanmu da kuka ji da kuma Chibahiro Diodo ne wanda ya daidaita sautin shirin. A nan ni Sahabu Imam Ali zan dakata in yi sallama da ku, sai makon gobe.
Yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin, ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC, ke muku fatan alheri, a huta lafiya.